Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana cin hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sirfil Hashin Gumel. Gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump na ƙoƙarin rage muhimmancin rahoton nan da aka fitar wanda ya kunshi gargaɗi mai tsanani kan abin da ka iya faruwa sanadiyyar canjin yanayi a Amurka. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce akasarin rahoton ya ta'allaka ne akan abin da fadar ta kira wasu hasashe masu tsanani waɗanda ba su yi la'akari da sabon fasahohin zamani da wasu 'yan dabaru da ake amfani da su waɗanda za su rage gurɓata muhalli da iskar carbon ke yi da kuma illa ga muhalli. Shirin Amurka na binciken sauyi a duniya na US Global Change Research, wanda haɗaka ce ta ma'aikatu da cibiyoyi wajen 13, ya gabatar da kashi na 4 sakamakon bincike kan canjin yanayi wanda ƙwararru wajen 300 suka harhaɗa. Ya yi hasashen cewa irin waɗannan balayoyin za su ƙaru kuma za su daɗe yin tsanani muddin ba ɗau matakin na kare tattalin arzikin Amurka da muhalli da lafiyar jama'a da kuma walwalar jama'a cikin shekaru masu zuwa ba. Mai magana da yawun fadar shugaban White House Lindsey Walter ta ƙara da cewa tun zamanin tsohon shugaban Amurka Barack Obama aka fara harhaɗa wannan bayanai. Masu zanga-zanga nuna fushinsu da manufofin gwamnati sun yi arangama da 'yan sanda jiya Asabar a Champs-Élysées da ke birnin Paris a wani zagaye na zanga-zangar da ake yi na nuna bijirewa ga shugaban Faransa Emmanuel Macron. 'Yan sanda sun yi ta jefa barkonan tsohuwa da ruwan zafi a shahararren wurin saboda su kori masu zanga-zangar daga ofishin shugaban ƙasa da ke fadar Elysee Palace. Dubban mutane ne dai suka taru a Paris babban birnin Faransa domin yin zanga-zanga saboda ƙarin kuɗin man fetur da aka yi. Akalla mutane 8 ciki har da 'yan sanda 2 sun samu rauni a jiya Asabar a cewar hukumomi. Tun lokacin da aka fara gudanar da wannan zanga-zanga, wato mako guda da suka gabata, mutum 2 sun rasa rayukansu, lokacin da kusan masu zanga-zangar 250 sanye da riguna masu ruwan ɗorawa yawancinsu daga yankunan karkara suka rufe hanyoyi a faɗin ƙasar. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke aiki da masu ruwa da tsaki na cikin ƙasa da waje domin samar da daftarin sabon kundin tsarin mulkin ƙasar Siriya, matan ƙasar sun buƙaci a ba su, wato a saka su cikin aikin domin tabbatar da cewa su ma ba a bar su a baya ba wajen bayar da gudunmawarsu a sabuwar ƙasar Siriya. Wannan buƙata ta matan Siriya na zuwa ne daidai lokacin da ƙasashen duniya ke ƙoƙarin ganin an samar da yarjejeniyar da za ta kawo ƙarshen yaƙin ƙasar ke fama da shi na tsawon shekaru 7. Yanzu haka masu ruwa da tsaki na tattaunawa kan samar da wani kwamiti da za a ɗaura wa alhakin samar da daftarin sabon kundin tsarin mulkin Siriya. Masu fashin baki dai na ganin shigar da mata cikin samar da tsarin siyasa zai iya samar da sakamako mai kyau. Shugaban Majalisar Gudanarwar Tarayyar Turai Donald Tusk da Firaministan Spain Pedro Sanchez sun amince da wata yarjejeniya jiya Asabar a kan tsibirin Gibraltar. Sun samu warware babban matsala guda ranar jajiberin taron da kungiyar tarayyar Turai za ta gudanar a yau Lahari kan yarjejeniyar ficewar Birtaniya daga kungiyar EU. Ƙasar Spain ta buƙaci a yi wasu sauye-sauye a yarjejeniyar da kuma wata shela kan sabuwar hulɗar Birtaniya da ƙungiyar EU wadda za ta fayyace makomar tsibirin Gibraltar wanda aka bar ma ƙasar Birtaniya a 1713, amma kuma ƙasar Spain ta ci gaba da iƙirarin nata ne. An tabbatar da za a ci gaba da tattaunawar kai tsaye tsakanin Birtaniya da Spain. Sanchez ya yi gargaɗin cewa zai hau kujerar naƙi a taron na yau Lahadi idan har Birtaniya da mambobin EU ba su tabbatar da makomar tsibirin Gibraltar ba. inda ya samar da matsaya bayan da jami'an Burtaniya da na Spain suka tattauna cikin dare tare da mambobin kungiyar EU. Daga ƙarshe hukumomi a Afghanistan sun ce wani dan bindiga da ba a san ko waye ba ya kashe wani babban malamin addinin musulunci a Kabul jiya Asabar. Yayin da aikin yaki da ta'addanci da ake a kasar an kashe sojan Amurka daya da sojojin Afghanistan guda biyu. Mai magana da yawun yan sandan birnin Kabul ya fada wa muryar Amurka cewa sun gano gawar Maulawi Abdul Basir Haqqani dake zama mataimakin shugaban majalisar addinai na Kabul a wani yankin babban birnin.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa a shirin nagari na kowa. A satin da ya gabata, mun yi muku alkawarin ci gaba da hirar da wakiliyarmu Maryam Ato Muhammad Tayi da sanata mai wakiltar Kebbi ta Arewa, Dr. Yahaya Abubakar Abdullahi, inda yake bayani akan muhimmancin ilimin ‘ya’ya mata. Ga ci gaba da sauran hirar.
Saboda haka dole in an zo an zauna a fifita abunda ilimin ‘ya’ya mata, don shi ilimin ‘ya mace bambancin shi ne in mace ba ta da ilimi to ko abin da ta haihuwa ka har ma ka kawo shi makarantar ya lalace, don ba ta san yadda za ta yi tarbiyyar yaro in an haife shi. Da farko za a fara koyon abin nan yadda zai ci abinci, zai yadda ya koyo da menene ya fara magana, sai ya fara magana ya san waɗannan abubuwan kafin ma kai kokari ka sashi makaranta. To in ba ya da proper health, mental development ɗin yaro tsakanin age na da haihuwar shi zuwa shekara biyar, in yana da malnutrition da menene, his brain will be damaged. Saboda haka responsibility na mata is much higher. Wato abunan nasu martaban da Allah, muhimmancinsu ga al'umma da muhimmancin ilminsu ya yi muhimmancin ilmin maza, don saboda su ne za su haifa su tarbiyyantar da yara kafin ma a kai su gabar da za su je makaranta. To in sun zo aka zo yadda suna da rauni kafin su je gabar da za su je makaranta, to ko ka zo kwakwalwar su ta riga ta lalace, saboda uwayensu ba su san yadda za a tafiyar da su ba wajen sayar da su nono, wajen lura da lafiyarsu, wajen lura da suturarsu, wajen lura da duk abubuwan na rayuwarsu kafin su amma in su ta samu nono, su ka samu uwa wadda ta san mutuncin kanta, uwa wadda ta san tana da tarbiyya ita kanta, kuma ta san cewa tsafta, amfanin tsafta, ta san cewa ga irin abinci na kwarai wanda yake gina rayuwar yaronta, to za ta haihi yaro wanda duk an ka haifa in dai ba yana da problem na haihuwa tun cikin ciki ba, duk wanda aka haifa lokacin da aka haife su duk dai suke. To daga abinda an ka yi bayan haihuwar su zuwa sama shi ne zai kawo bambanci tsakanin su. Saboda haka magana ilimi ba makarin magana ta ba, kuma ta jibanci komi. Ya kamata mu yi la'akari da wannan, duk wanda ya zo ya zauna ya ce shugabanci zai yi na ko ina na kowane mataki, ya kamata mutanen mu su yi la'akari da wannan. Kuma mutane kuma su shugabannin su san cewa wannan ilimi ba wai magana ka zauna office bane kana yinta, dole sai ka hada da community. To yanzu ka zo ka zauna, yanzu mutanen mu an zo an zauna an gina makaranta mai kyau, an yi menene cikin dare sai a zo a ga wani ya hawo yana cire kwanon makaranta, sai su ƙarfi a ai ba damu ai tunda ba gidana na ba makaranta ai ta gwamnati ta, saboda haka gwamnati za ta zo ta yi ba su da bane. Saboda haka ya kamata a waye mu jama'a kai su san cewa riƙe makaranta kishin kai ne. Makaranta abin da ya kamata ma in wuri ya lalace shi yasa in an zo in kama ana tsari na kwarai za a zo a zauna ma a ce kowace primary school wadda an ka yi mutane da suke wadan ward din a hannunta musu ta yadda makarantar a ba su makarantun sannan duk wasu abun da za a yi ta yadda makarantun a miƙa musu sannan su kuma in sun zo su kawo wani koke-koken su akan yadda makarantar take tafiya a saurare su kuma a ba su muƙami a ba su kuma daraja da kuma ayyuka yayin da za su zauna su gyara wannan al'amari to bayan ba an zo an zauna dole sai da community jama'a da al'umma da mutanen gwamnati da local government da state government da masu aikin wajen ilimi an zo an zauna wuri guda an wayewa mutane kaiwa cewa mako wane al'umma shine iliminta
mun ga gubasawar da kai na tuntuba na bude makarantar koyar da malamai a garin Ilo a kasar Bagudu me ya janyo hankalinka ga wannan kokarin
abinda ya kawo wannan cewa shine wato training the teachers na malamai shine foundation na kowane ilimi ba gini ba shata yana cewa a ce mutane su ne kasuwa ko raba da tarin runguna ba gini da kai bane mutanen da zaka zo ka zauna ka ba su training su hito su teaching su manyan foundation to su an farko in kana so ka gyara harkar ilimi sai ka training teachers na farko kenan na biyu sai ka bada kayan aikin karatu cewa akwai littafai wanda ya kamata akwai kayan aiki da makaranta akwai komai ko karkashin itace kake kana ibada ilimi mai kyau kana da malami mai kyau da kayan aikin tice ko na uku shine su taliban sai ta fara gaban ta hito da school feeding program yaro yana cin yunwa ko mai ka faɗa mishi bai ji tunda cikin shi ba dore yake ba ko saboda haka dole su daliban dole sai ka kula da su ka ba su uniform mai kyau ka ba su wurin kwana mai kyau ka tabbatar kuma cewa su kosashi ne kuma hankalin su kwance yake kayan ka zo ka koya musu wannan abu waɗannan kinshin kai uku su ababu saboda ka in baka shirya waɗannan ba duk ginin da kai aikin banza ne amma mutane sai a zo a zauna sai a ce gini don saboda gini za a yi kwan gida wani ya samu kuɗi ya sa cin aljihu to amma maganar da annan shine sai ka yi training teachers na kwarai sai ka yi bad instructional materials na kwarai kuma sai ka zo ka kula da yara waɗanda za su zo su yi abin saboda haka da nan muka duba muka ga cewa shin me za mu kawo ma wannan cabinet wanda zai zo ya amfane mu kuma ya amfani makwabtanmu muka ce a kawo Federal College of Education zamu yi da science and technical education mun kawo kudiri a majalisa kuma majalisa ta aminci aka zo aka zake duba aka taro majalisa aka yi passing ya wuce to yanzu abin da ya rige muna kawai shine mu kira masu hannu da shuni da musu education a zauna a gaya ta ina za a yi wasu za su ce a yi science and technical education wasu za su ce a yi kaza kaza amma dai an yi da cewa za a yi wannan college of education din to in an zo sai a duba kasan mai ababu nan da sauransu ta ina za a budo mu wannan ilimi to in an yi shikenan sai mu kai wa shugaban kasa ya sa hannu to in shugaban kasa ya sa hannu zan ga minister of education abokina ne Malam Adamu Adamu zan zo in ganshi shi to muna da wannan makarantar sai mu samu wata aron wata makaranta a fara kafin su a hidda musu in za a gina famulan side
sanata mai wakiltar Kebbi ta Arewa a zauren majalisar dattawa kenan Dr. Yahaya Abubakar Abdullahi Argungu
Maryam Ato Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi Nigeria
a gaida Maryam daya daga cikin iyayen kasa a arewacin Nigeria dake fafatukar ganin ci gaban ilimi a ƴa mata a yankinsa shine mai martaba sarkin Bungudu a jihar Zamfara Alhaji Alhassan Atahiru shin me ya bashi marmarin yin hakan ga abin da ya faɗa wa wakilinmu Sani Shaibu Manumfashi
to alhamdulillah kamar yadda na tashi a gidanmu naga amfanin ilimi a ƴa mata saboda na tashi naga a gidanmu an sa yara maza da mata wurin karatu kuma mun ga amfanin shi sannan kuma abin da ya shafi kasar Bungudu sannan nace a tabbatar da cewa yara maza da mata sun yi karatu to mun ga amfanin karatun a ƴa mata saboda a halin yanzu a cikin kasar Bungudu muna da ƴa mata wanda suke suna kan gaba a wurin harkoki daban-daban na abin da shafi gudanar da mulki abin da ka shafi karatu koyarwa abin da shafi ayyuka daban-daban sannan kuma da yawa sun suke a cikin gidajen su na aure ma zaka ga cewa akwai bambanci tsakanin mace wacce ta karatu da bata yi ba abin da shafi kamannunta ma da kuma tarbiyyar yara da makamanta haka nan kamar yanzu da ka sani muna da harmoni minista Bungudu wadda take mace yanzu haka ma kuma shine da take da laburan mata a Zamfara a yar Bungudu ce saboda kamar mun san amfanin katon ilimi mata wanda yake asali ma nayi ta nazarin abubuwa yanzu irin zamfara da za a samu ayi wata uku ba biya albashi ba to da musibar za ta cika suna da yawa sabanin kago su jihohi sai ga ayi watanni uku ba yi ba amma saboda suna da matan su da mazan su kuwa suna dan ilimi da na sana'a da suke yi sai ga su suke wanzar da tafiyar maza to yanzu irin wannan abubuwan shi yasa naga cewa dole ne ma mu tabbatar da cewa mun tafi bai daya cewa maza da mata ko ayi ilimi domin samu ci gaban rayuwa
raka dai wannan kokari naka masu ran mu zasu suji wannan irin kokari kai a waje baya ga wannan wajen tabbatar da cewa ka ja hankalin masu ruwa da sake kamar su hukumomi haka dangane da muhimmancin ilimin mata
to alhamdulillah kamar da kullun muka zauna muka yi taruka ina kullun tabbatar da cewa an samu wakilai na mata a cikin duk wani abu da zamu yi sannan kuma akwai tsaye-tsayen da ake yi na gwamnati wanda a kowane lokaci muka je na kan ƙara nuna muhimmancin cewa lalle ya kamata su ce mun ba mata dama su masu taka rawa ga abubuwan da ake yi yanzu irin wannan taron da nazo kaga shi ma kanshi wani yunkuri ne wanda yake ni kaina na koyi darussa da dama wanda za su ƙara min ƙarfin gwiwa na tabbatar da cewa idan na koma irin shirarrukan da muke yi na gabatar da gasa ta karatu na yara mata irin abubuwan da muke yi na tallafa ma mata wurin sana'o'i da kuma abubuwa da dama dai wanda yake za su taimaka wa mata insha Allah
to wani kira za ka yi ga sauran dimbin masu ra'ayin mu dake fadin tarayyar Najeriya musamman nan arewaci inda aka sami matsalar fado darajar ilimi
kira na dai shine lalle dole mu fito da hanyoyi ko mu sadaukantar da kanmu ita yadda zai kasance duk wasu ayyuka da za a yi na duka shafi ilimi ya zama cewa mun sadaukantar da kanmu mu ya zama mun shiga ciki dumu-dumu sannan kuma mun tabbatar da cewa mun bi tsarurrukan da ake kawowa saboda yanzu alhamdulillah an kawo tsare-tsare da dama wanda yake suna tafiya akan wani mizani wanda yake wannan mizanin yakan tuna mana da irin galaba da muka samu na ilimi a baya wanda yake saboda sakin shi da muka yi shi yasa muka abu ya suka lalace amma yanzu irin wannan shiri musamman irin wannan shiri na rana da sauran shirye-shiryen da ake kawowa da hukumomi na kasar-kasar da suke tallafawa tare da mu to ina ba hukuma musamman gwamnatocin mu na jihohin mu da yake da zasu cewa sun ba da cikakken gudunmawa saboda waɗannan goyen hukumomin suna da kwarewa ko suna da kwararrun mutane wanda ke irin wannan taron ma da aka shaida ne irin yadda muka ga mutane da irin bayanan da aka yi na basira wanda ke na tabbata insha Allah idan muka hukumomi na gwamnatocin mu na jihohi da na ƙaranan hukumomi idan muka haɗa ƙarfi da ƙarfi insha Allah za a ci nasara wurin dawo da martaba ilimi a yankunan mu da kuma Najeriya baki daya
Hakim mai martaba sarkin Fulanin Bungudu Alhaji Alhassan Atahiru Sanshi Mulfashi murya Amurka daga Abuja a Najeriya
har yanzu akan ilimi ayya mata muke inda wakilin mu a jihar Katsina Zaradin Sani Funtuwa ya zanta da wani mai goyon bayan ilimin ayya mata Malam Sanusi Muhammad Gagarau wanda ya lissafa dalilin sa ne hakan ga yadda hirin ta su ta kasance
alhamdulillah shi ilimi baki daya haske ne kuma daukaka ce tunda Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Adam alaihi salam sai ya halicci matar shi Hawwa ta kashin awazashi na karshe sai Allah madaukakin sarki ya hada su ilimi baki daya yana da matukar muhimmanci musamman kuma ilimin mata wadanda reno da shayarwa da kula da tarbiyyar yara take zama makarantar farko a wurin al'umma ilimin su ba karamin muhimmanci gare shi ba to a yanki na da na fito na garma kuma fuskarin jihar Katsina alhamdulillah Allah madaukakin sarki ya kaddara tuni an fahimci wannan muhimmanci na ilimi na mata ilimi na zamani ko ilimi na sana'a sannan kuma da ilimi na addini an fahimci cewa lalle idan mace ta yi ilimi to ba karamin muhimmanci da daukaka wannan al'umma za ta samu ba
kamar zaka ga wani lokaci iyaye wannan ilimi na mata kamar suna baya-baya da shi zaka ga ba su cika mai da hankali akan shi ba matsayinka na wanda yake a wannan yanki ko akwai wata fadakarwa da ke ko kuma ta jawo hankalin waɗannan iyaye domin su fahimci daraja wannan ilimi na ayyama
fadakarwar da muke yi ma al'umma kan cewa su bada matukar muhimmanci wajen ba mata ilimi shine wanda ce ilimi to alal aqalla zai fara amfana ta ya amfani diyanta sannan ya amfani al'umma ko wani lokaci wanda wani bawon Allah ya kawo matar shi asibiti domin haihuwa an mai abubuwa da yawa na kayatarwa amma ɗan ƙanan ƙananan kurakuran da ya gani sai zai mai da hankalin shi akan su. Nake ce mai to kai bawan Allah kaddara yanzu da kazo sai a ce namiji ne zai anshi haihuwar matarka a dakin haihuwa kuma daga shi sai ita. Yaya zuciyarka za ta baka? Yace gaskiya ya ji dadi da ya ga cewa ya kawo iyalin shi an shigar da su mata za su dauki haihuwa. Ce to wannan yana daya daga cikin dalilan da yake kamata ku duba sai ku rika ba da diyanku mata suna shiga harkar wannan ilimin. Idan akwai wasu abubuwa na kurakure da ke faruwa ta wajen neman ilimin to sai ku kokari ku hada kai ku ga yaya za a yi a shawo kan waɗannan matsalolin da ke faruwa a makarantu wajen neman ilimin. Don shi ilimin daban, abubuwan kuma da aka kawo waɗanda suka saba da addinin mu suka saba mu al'adar mu su ma kuma daban, waɗanda muna da hanyoyin da zamu iya magance su ta yanayin yanda shi dai ilimin tunda mun riga mun fahimci muhimmancin shi al'umma mu su gane cewa lalle yana da matukar muhimmanci ilimi ga mata.
Malam yanzu in na tambaye ka kamar a turanci ratio kenan in ce kididdiga haka ta yawan mata da yawan maza da suke karatu a wannan yanki na karamar hukumar fuskar musamman ilimin nan na zamani na boko, irin kididdiga zaka yaba ni wato percentage a turanci?
A gaskiya alhamdulillah karamar hukumar fuskari yanayin yanda aka karbi ilimi musamman ma ilimin mata zaka ce kashi 70% na matan wannan yankin gaskiya duk suna bada hadin kai kuma suna fitowa domin a kwarantar da su. Iyaye suna bada matukar hadin kai da goyon baya.
To wani jan hankali kake da riga su waɗannan iyaye musamman waɗanda suke bada tarbiyya na ilimin ƴaƴa? Misali kai mun wani kwatance na wani ya je asibiti hammace ta duba ƴaƴan shi.
Babban kiran da zan yi shine ga baki ɗaya mu fahimci cewa akwai buƙatu cewa waɗanda ke ƙeƙe ga sanya ɗiyan su mata zuwa karatun ilimi musamman ma wannan na zamani ko wani sana'a, lalle su saki jikin su su ba ɗiyan su dama su ilimi za su iya kai na kowane irin mataki na ilimi. Suna ƙara ɗaukaka a cikin ilimin, suna ƙara fahimtar rayuwa da kuma hasken da ke ciki. Sai dai kila wani an hudi mai a ce ai aboko ana abubuwan da ba su kamata. To waɗannan abubuwan waɗanda muke gani ba masu kyau bane ba, to shine za mu sa ido yaya ɗabi'unta take a can inda take makaranta. To ba wai kuma ya sallama ta gaba ɗaya ba shikenan, a'a akai yana lura da irin tarbiyyar da ya bata can wa irin kawaye ta game da su a makarantai. Ilimin dai yana nan da hasken shi da rashin ɗaukaka shi, wanda shine kiran da nake yi ma mutanen mu musamman ma waɗanda ke ƙega da ilimin ɗiyan su mata.
To malam muna godiya. To masu aro malam Sunusu Muhammad Faskar kenan muka tattauna da shi a wannan shirin na garin kowa musamman ta yaya za a ƙara kawo ci gaba a ilimin ƴaƴa mata. Zaruddin Sanufin Tuwa, sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Kazanta roko kake biyan bukatu yin har na zo da koko ya rabbi kara kara man dan idi da sako bibiya wa mai nisa har ta riski wako umai na so a wakar nan ce wafa da dauko umai na sarrafa Allah ce da ni iko baitin ya bamba aiki ne ya ilahi dubi shafa roko na ziljada da azbi ba nisansa ta tace du yana shakalbi mai roko da mai haske musdafa habibi shi kadai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi lafiya uban girma kai nake wa bege tattaro dukan girma du da dawa karshe arzikin banu adam mai sufa a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe firgitar gumaka ne korama a fashe shi ya sauka rayayye duniya a rushe bangwari in tsara bar arzikin halittu kau dabara mai karfi janjabin batattu ka taho da mai kuya bayyanar fitattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai ne dai sai da kai ne yantu kai na bawo komai na gashi da mutuntu shugaba komai ne waya kai ba aiki rubutu cikin halittu kabuwa ya aiki jaki bakan gizan sa daukai ne bai gamu da saki shi ya bai wa Yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki ne shi ya ce wa dauki raba ka bai kowa na ka nema aiki kowa na bi shi ya kare kai ko ba iyaka an sai da sarsalar kowa ta ka ba iyaka an sai da ambaton kowa na ka ba iyaka waye ake wanda yake ne kwaton kwacin irinka dukan fadin da ba kai ba to kira shi hauka yaudara ta tare kun wanda bai fadinka kai ne ilahu yayi rakiyaran da zaka sauka kai ne ilahu yayi zagi lokacin tabaka dan kai ilahu yayi tifa dan kashi mayaka kai ne ilahu ke gadi du wajen da zaka kai ne ilahu ya rantsi ba shi kiranka kai ne dayan sa kwallon kwal wanda bai da damka gafara in yo zariya in fada da burga waye cikin halitta kau ba ya gyara riga dukan fadin da ba shi ba in ka ji shi roga ka wuce dukan girma wanda ba a hanga wanda duk ya kyare ka ba wuya mazaga sansanin sahabbai ne mai zuwa da zuga lafiya uban girma kai nake wa bege mar makamai ne mai shiri da wasa bin gida mu san sade gaskiyar numfansa cicira yake sarki ko ga tarfiyarsa ba shi kore mai nema ungwace shirinsa kai ubansa alkasim dole ambatarsa kai duwa da shan Allah waya hausa mansa kai ta ka kai ta su annabin iyawa Allah dar ilahiya kai kake rigewa kai ka faru ba farko kai kake tahowa kai ka zo cikin aikin kai kake biyawa kai ka tausa mai tauri babu dantayawa annabin mu mai tuta ran da ke tsayawa tambura ake yi ma santalin mazaje shashiri na Allahu ba amma garaje mai cika da haiba ne shi yazo da saje arzikin ka duk gashi sauciki gidaje kai ka ba mu imani falciki giraje safiya dare rana ni yaban ka zanje lafiya gwanin Allah mai hawa da sauka shakira da sauraro shugaban ma'aika kar abincika babu ba kamar irinka wanda duk ya san Allah ya jiyo kiranka ya Masihu ya Musa wa yake biyaka almaki zu izin ya ake saninka mai mayalwacin haske mai farin idanu
jama'a ku kasance tare da mu a sati mai zuwa inda zamu kawo muku wasu sabbin rahotanni a halin yanzu haka shirin namu zai dakata a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki ni ne Iliya Kure ke muku fatan alheri mu huta lafiya.
Wannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC abinda kuma lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da shirin idan kwaya ta narke shirin da ke faɗakar da al'umma kan illar shan miyagun kwayoyi da kuma matakan da za a iya ɗauka na shawo kan matsalar. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma sauraron shirye-shirye na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. kuna kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shiri, alheri ke muku, fata alheri.